على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سافيا تا الشرن اي تا شا تاكوس غوتر رمالانا shekara ta 1444 hijira nan wa sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da tara ga watan afrilu shekara ta 2023 alisafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya karatun mu na musamman ga iyaye mata a wannan gari na Kumu Akko local government jihar Gombe Nigeria wanda idan za ku iya tunawa mun fara sabon darasi da muka sa masa suna halin mazajenmu a yau ko halin wasu maza muna dauko dabi'an mazaje na aure da ake zama da su a gidaje mu yi bayani musamman halin da bai da kyau dan mu baki hakuri kuma mu koya miki ya zaki iya zama da irin wannan mijin in har Allah ya jarrabe ki da auren irin wannan miji mai wannan dabi'a gaya miki halinsa kuma ki san yaya ake zama da shi wai in ka san halin mutum wai sai ka sha maganin zama da shi mijin farko shine Tariku Salam miji na biyu shine Tarikul Baiti miji na uku shine Zul Asfari waɗannan mazajen guda uku jiya a kansu muka tsaya yau da ikon Allah za mu buga namiji ko miji na hudu shine Jamma'ul Mali Jamma'ul Mali wato namiji wanda yake mai neman tara kuɗi da dukiya Jamma'ul Mal ko dan kasuwa ne ko dan buge-buge kawai abin da yake gabansa shi kuɗi duk macen da Allah ya jarrabe shi da irin wannan miji wanda baya fifita komai a duniya in banda neman kuɗi ba to Allah ba da haƙuri sai kin yi haƙuri da shi sai kin kai zuciya nesa zai iya cin mutuncinki ko yaya akan abin da ya shafi komansa shine attajirin da yarkudu fi jam'il mal in kin ga yana faɗi tashi buge-buge a gigice a rude to kudi yake nema kuma akan neman kudin nan fa zai iya zubar da haƙin kowa ba a masa wata magana kawai sai ta kudi zai iya sarya da haƙin ki dan ya zai nemi wannan kudin da ma kudin suna muku amfani a gida da ma kudin na rufin asiri ne da ma kudin na hidima wa iyali ne makashi akwai waɗanda suke tara kudi sai a kasa gane me za su yi da kudin jama'ul mali yana yi ne baya tare da ke abincinki ma ba lalle ya ci ba jama'ul mali ƴaƴansa ba sa ganin safa da rana a gida saboda yana china buge-buge jama'ul mal ko wurin ta'ziya da wahala ki gan shi jama'ul mali baya zuwa gida ya bacin rana jama'ul mali fa bai da asabar ko ladi jama'ul mali ba shi da lokacin daukewa iyalin sakewa jama'ul mali yanamu fil layli kal jifa in dare yayye zo kwanta miki yanda kika san mushe aka jefar baya iya komai saboda ya gaji da rana wajen duke-duke da buge-buge na neman kudi da ka bai da wani harka bai da wani abu da daddare akwai wanda fa daga zama a falonsa kurun daga cin abinci ko hannunsa bai je ya wanke ba bacci zai dauke shi anan zai ta zuba bacci a gindin kujera sai as-salatu khairun minan nawmi ya gaji magana ya zo ya wanka ya gyara jikinsa ya kimtsa ya saurari iyalinsa ya yi kaza a'a ba ki da wannan darajar ba ki da wannan kimar a wajensa ba ta ke yake yi ba gobe ko yana farkawa da an kira sallah zai fara tunanin bari ya fita zai je neman kudi jama'ul mali la yar'a huquqa zawjatihi fil firashi suka ce shine wannan mutumin da neman kudi ya sa ko haƙin iyalinsa baya lura da shi a shimfiɗa jama'ul mali ba a hira da shi Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama yana ba da shawara a cikin tafsirinsa yana faɗa yana ba da labarin halin annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa kana min akhlaqihi annahu jamilul ishrati yana cikin hali da ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai kyakkyawan zamantakewa ishra zaman yau da gobe zaman aure annabi matansa suna yabansa yana ba su lokaci yana taimaka musu yana zaman hira da iyalin shi yana cin abinci da iyalinsa wa kana fi mihnati ahlihi Aisha tace annabi yana tsaye daram dakam wajen hidimar iyalinsa da taimakon su da tallafa musu yace da'imul bishri yuda'ibu ahlahu wa yatalattafu bihim ga sakin fuska da murmushi shi annabi yana yin wasa da iyalinsa wasa duba darajar annabi duba matsayin annabi duba kimar annabi amma wallahi yana ware lokacin da zai yi wa iyalinsa wasa dan ita mace daga cikin hakkinta a gida namiji ya rinka mata wasa da zai dauke mata hankali ya yaye mata bakin ciki ya sa mata farin ciki ya sa mata nishadi da walwala wata daga bata 2500 wanda kai mata wasa ta ji dadi ta yi ni tana farin ciki mai gidanta ya sake mata fuska an yi dan barkwanci an yi wasanni ta fi son haka akan ka dunkule kudi ka bata amma ranka a bace ibn kasir yace wa kana idza sallal isha'a idan annabi ya sallaci isha'i yadkhulu manzilahu yasmiru ma ahlihi gidansa yake shiga yayi hira shine as-samar tabi'ar annabi yana iya ina idar da isha'i gida yake shiga ba wai da ya shiga gida sai kwanta ba hira yake da matan shi annabi qalilan qabla an yanama kafin yayi bacci yu'anisuhum bidhalika sallallahu alaihi wasallam yana dauke musu kewa yana musu mu'anasa da wannan zaman hiran da yake da su da daddare a gidajen su a dakunan su haka mijinki yake haka mai gidanki yake kai haka kake wa iyalinka ko ku mutun ne mai murtukewa mutun ne mai yawan fushi kai mutun ne wanda ba a ganin hakorinka baka da jin kai ba tausayi ba walwala a gidanka sai fada ka mai da kanka zaki a gida ba a kusantarka ba a hira da kai yara ba sa ganin murmushinka da walwalarka ballanta na uwarsu kam me ya kawo kinin tafi Allah ni in ban kira ki ba kacci sai ki zo wuri na Allah baka hakuri sai ta juya ta tabi kullun haka yake amma in yaje kasuwa tunda mai neman kuɗi ne bakinsa abu ɗaya ke ya ga fa abinda baya yi saboda me yana nema to annabi ba haka yake ba Allah ya sa kuna ganewa kuma Allah ya sa mazajenmu su fahimci wannan wannan mata da Allah ya jarabe ta da wannan jama'ul mali to na tausaya mata jama'ul mali cikin sifofinsa shi fa ba ruwansa da halal ko haram bal ma ya fi himma wajen neman haram matan sahabbai an ruwato idan mazajensu za su fita raka su suke yi har waje mai gida Allah ya kai ka lafiya mai gida Allah ya kiyaye ka ji tsoron Allah kar ka kawo mana haram gidanmu Allah ya baka halattacci amma yau kin isa ki ce mai gidanki ya nemo muku halal ya kawo akwai matar da aka ce mijinta dan fashi ne da makami wata mace ce mijinta dan fashi da makami insha Allah diddare idan zai fita aikin sa sana'ar sa ita take dauko bindigar da audigar ta lafiyayya da dan mai da ake goge bindiga ta goggoge masa bindigar sa ta gyara masa ta shishirya mata masa hartashin sa ta zuba masa ajaka ta ratiya masa kayan sarci Allah ba da sa'a sai ka dawo wata ran kuma sai gashi an dawo mata da gawan sa aka zo kuma aka dauke ta aka tafi da ita itima dan ita ce kattigi uwar shasha ita ce asusu gidan ajiya in aka sato ita take ajewa. Kin san mijinki ga sana'ar da yake yi, amma kina karfafan sa akan wannan haramtacciyar sana'a wacce Allah bai yarda ita ba. To shi ma wannan yana cikin jama'ul mal da barayin gwamnati. Kin san mijinki barawon gwamnati ne, mai yanke albashin ma'aikatansa ne, da mai raba kudin ruwa, jama'ul mali, kawai burin sai samu kudi ko ta yaya ya zauna yana raba kudi, amma kudin riba, kudin ruwa kina tare da shi, kina zazzare ido, ya kawo miki haram kici, zaki bayani ranar tashi alkiyama. Ba a goyen bayan miji akan aikata haram, fada da nasiha ake masa cikin lalama, a tunatar da shi Allah a gaya masa gaskiya. Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa guzziya bil harami fa anna yustajabu lah. Duk matar da Allah ya darbe ta da miji wanda yake kazami, mai tara kuɗi ta kazantacciyar hanya, to Allah ya yi miki, ya zaki zauna da shi? Na farko addu'a ita ce maganin komai. Ki rinka roƙon Allah ya ba wa mijinki hanyar samu na halal. Karki wasa da yi wa mijinki addu'a, Allah ya ba shi hanyar samu na halal. Karki wasa da wannan. Kada ki bari mai gidanki ya dauko haram yana ciyar da ku da ke da ƴaƴanku. Sannan in an san hanyar samun sa ba ta da kyau, a rinka yi mai nasiha, ce baban mu mai sana'an nan da ka canja ta gaskiya, to yaya zan yi kaza? Ki ce ba za mu iya jurewa azaba Allah ba ranar tashin kiyama. Baban mu mai, ka canja sana'a, ka canja sana'a. Ni na yadda ko sana'ar da bata kai wannan bane ba, wallahi zan iya hakuri da rayuwa da kai a haka. Mu ci halal, shi yafi mana alkhairi da ka zo ka yalwata mu da haram. Ba na jin daɗi na ga a tamfar da ka sai mun da kuɗin haram. Ba na jin daɗi in duba ƙafata na ga takalmin da ka sai mun da kuɗin haram. Ba na jin daɗi baban momi na ga ka kawo mana kayan sallah da ni da yara da kuɗin haram. Ba na ji na ga ka yi shi cefane, ka kawo mana abinci kala-kala amma da kuɗin haram. Ba na iya bacci. Wannan matar kirki, matar ƙwarai, matar arziki, wanda ba ta iya ɗauka ta sa a bakin ta face, sai tana tunanin cewa kada Allah ya darbe ta, ta je ta ci abin da yake, Allah zai fushi da ita. Da ana samu irin wannan mata masu zaburar da mazajensu akan neman halal, to da an zauna lafiya. Da yawa akwai namijin da yana tasirantuwa da matarsa akan maganganun da take gaya masa yau da gobe, musamman idan akwai soyayya, musamman idan akwai ƙauna. To kin ji, na farko dai tarikul salati, na biyu tarikul baiti, na uku zul asfari, na hudu jama'ul mali, wata kuma mijinta sunansa al-mukhallidu. Al-mukhallidu a faɗa inji, al-mukhallidu ba fa cewa nayi, ba cewa nayi kalludo ba fa, na kalludo mi wi fa bi mi al-mukhallidu kha awwa. Kun san wai al-mukhallid? Wani miji ne mai wahalan sha'ani, mijinta na hudu kenan. Na biyar ne? Gaskiya ne, na biyar ne. Ashe ana dan rubutawa. To waye za ta faɗi al-mukhallidu ta cinye kyautattun yanzu kawai kafin mamale ya bayani? Dan makarantar nan dukkanta ban ga hannu ko ɗaya ba. Wane mutum? kame kame ne ke da Allah buge buge ne ba za ki iya ba al-mukhallit shine tashi ki tsaya ki fada miƙe 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 sauri da karfi zaki to kin jita wai namiji rudadde mai wahalar sha'ani namiji murdadde mai wahalar sha'ani a'a shi ma za mu zo kansa al-mukhallit shine wannan namijin da yake cakuda haƙƙin iyaye da haƙƙin matarsa khallata yukhallitu mai cakudawa mai gaurayawa ya cakuda tsakanin haƙƙin iyayensa ko haƙƙin uwarsa da haƙƙin mata baya iya bambancewa wannan haƙƙin uwa ne wannan haƙƙin mata ne al-mukhallidu shine mijin da yake murkushe haƙƙin matarsa ya ba wa uwarsa shi a ganinsa ya kyautata malamai suka ce al-mukhallid yana tauye haƙƙin iyalinsa na wajibi na dole akan uwarsa akan san zuciyar mahaifiyarsa na'am sai ai hakuri gaskiya akwai iyayen da a cike suke da san zuciya ai hakuri akwai iyayen da suna bala'in kishi da matan ƴaƴansu ai hakuri akwai uwar da bakin ciki take ta ga matar danta tana saka atamfa mai kyau ai hakuri akwai uwar da bata barin danta yayi wa matarsa hidimar shari'a ta dolen da Allah ya dora masa ai hakuri akwai iyaye mata masu shegen sa ido kuma su nemi su tsine wa yaro ba dan komai ba saboda me ya kula da matarsa ai hakuri akwai iyayen da in sun ga dan su yana zaman lafiya da matarsa sai a ce a ta shanye shi ne a ta mallake shi ne a ta je gidan boka ne a sai mun yi maganin ta ai hakuri akwai iyayen da wallahi in sun ga ana zaman lafiya shiru a gida to sai sun nemo wa yaron su sai sun nemo masa ma wata matar da zai ƙara aura ko da bai da hali saboda a bakanta wannan matarsa ta fari da suke zaman lafiya da ita to wannan namijin da baya iya gane me haƙƙin matarsa me haƙƙin uwarsa shine al-mukhallid to mi wi'i kalludo ma dai don furi ai mu kalludo ko yau fa tsofaffin nan yan shekara 70 80 kun ga wannan karatun fa ba sa son sa ni na ga alama daga fiskokin su saboda duk ranar da nazo nana magana uwar miji sai naga duk sai sun bata rai can nake gani ana dariya nan kuma a turbone saboda ai su ne iyayen miji ai da na fara magana ya diko sai kiga an kafa kai ana jan carbi za ta koma gida za ta yanka tsiya kenan to Allah sai ku sai gade munyal sai gade munyal hande kam ga Allah ne wala komi nana wa'azu ne ta anani wa'azu ga Allah sai dilla sai kuwa Allah hoinu duk babarbarin da baya jin me muke faɗa ya tashi ya bamu wuri a nan gurin yawa dan na ga wasu bare bani suna ta nuna fushi da bacin rai wai an faɗi yaran da yake mai gidansu ne Fulani sun yi gaba sun fi ƙarfin ku sai dai ku zama bayin mu, ku ta wanke mana takalma, kuna raka mu, kuna rike mana da ka ba barbare. Allah masa albarka. Kuna tare da ni ko yanzu an fara gano al-mukallidu ko? Allah ya raba ki da miji al-mukallidu mai cakuɗa haƙi ya murƙushe duk lokacin da aka hada mai ƙarfi da mara ƙarfi, aka cakuɗa suri guda an cuci mara ƙarfi. Ya za a yi a hada uwa da mata, layin uwa daban, layin mata daban. Kada uwa ta shiga ta yi kane-kane, ta yi mamaya, ta hana a bawa ƴar mutane haƙƙinta, ta hana ɗanta ya ba da haƙƙin Allah a kan iyalinsa. Kada wannan uwar ta yi haka don Allah. Al-mukallidu shi ne mai cutar matarsa ya je ya bi mahaifiyarsa. Kamar yaya da abin da na faɗa zan buga misali, kamar yaya ya cuci matarsa ya bi mahaifiyarsa. Al-mukallidu baya da hali da yawa, yana da uwa, yana da ƙanne ƴan mata da yayye ƴan mata. Ya shirya zai yi wa matarsa ɗinkin sallah, zai sai mata a tamfa ta kaza. Sai mahaifiyarsa sai ta kira shi ta ce, ba za ka yi wa wata shegiya ɗinki ba, ba ka yi wa ƙannenka ba. Ai na ga yanzu rawar jiki kake, za ka je ka yi wa matarka ɗinki, ka sai mata a tamfofi masu tsada, ga ƙannenka ƴan mata ba ka musu ɗinki ba. Al-mukallidu sai ya ƙiya yi wa matarsa ɗinkinta. Sai ya je ya bi mahaifiyarsa don ta hana shi, sai ya yi wa ƙannensa ƴan mata ko yayyensa ƴan mata. Don Allah daidai ya yi? Ba daidai ba ne. Ita ma wannan uwa da ta hana a yi wa mace ɗinki a yi wa ‘ya’yanta, ta sa son zuciya. To anan kun ga ya murɗe haƙƙin matarsa, ya bi son zuciya na mahaifiyarsa, duk da uwarsa ce. Allah ya ƙara girma da daraja. Amma umma yau kan baki zo da gaskiya ba. Yanzu ita wannan baiwar Allah da ya je ya ɗauko ta, yarinyar da ya je ya auro ta, ita ba ‘yar mutane ba ne? Yanzu ba ta da haƙƙin ya mata zani? Kuma yanzu da haƙƙin ƙanwarka, da haƙƙin matarka, da haƙƙin yarka, da haƙƙin matarka, wanne ne gaba? Haƙƙin matarka shi ne gaba da ainihin wato yarka ko ƙanwarka. Idan ba ku gane ba, Allah ba zai kama ka ba idan ba ka yi wa ƙanwarka ɗinkin sallah ba, amma ka yi wa matarka. Allah ba zai kama ka ba. Don ita wannan matar taka, ka rabo ta da gidan iyayenta, ka raba ta da gatanta, ka cire ta daga cikin layin kayan sallan da iyayenta suke mata, saboda suna ganin ta yi aure. Sannan kuma kai ka zo ba ka yi mata ba, kuma ka bata cikin talauci da rashi. Wannan ɗaya ne daga cikin sifofin al-mukhallidu. Al-mukhallidu kalludu, wanda ba sa jin, wanda ba sa jin fulatanci. In nace kalludan nan na nufin mai mugunta? In ba fulatanci ne, ce oh fa mukhallidu fa, ma'ana wannan ba mai mugunta ne. To ba daidai ba ne. Na ba ku labarin wata mata tsohuwa ce da cijiwa, da take bala'in kishi da matar ɗanta. Kishi, sai ya shiga gida ya kwanta, ya fara bacci da iyalinsa, a tashe shi a ce ya fito ya zo ya nemo kanazir ko Coca-Cola. Hajiya da ƙarfe 10:11 na dare, 12 a siyo miki kanazir, ko kuma ta ce a shana za a siyo mata. Da wacce take shigowa kan surkanta, ma'ana matar ɗanta da ɗan, ta shiga kansu ko sallama ba ta musu. A nan an aiko mana takarda, wata ta ce wallahi surkanta ba ta kyauta musu. Sai ta bari suna tare da mijinta, suna zamansu na shakatawa tsakanin miji da mata kawai, sai dai su ga wannan ta shigo musu tsakiya sai dai kiga an ruga da gudu ana neman zani za a dan yafa a jiki kinga an shiga matsala wannan shi dan yana kokari ya zai rufe kansa ita wa'ir tana kokari ya za ta lullube jikinta saboda wata kila yazo ya tarar da ita tsirara ba wani kayan kirki a jikinta tazo ta tarar da su kai yanzu dan Allah ke zaki iya wannan ke baki a jin kunya da haka don Allah a gyara wannan ba bin iyaye bane cutar da matar aure a ce an yi biyayya wa iyaye iyaye ana musu biyayya akan abin da suke da haƙƙi na dole amma ba wai su murƙushe haƙƙin wani su a ba su nasu ba ko a ba su na wani ba da haka ababi na nasiha da fadakarwa da jan kunne muna kira ga maza su iya takun saka tsakanin iyayensu da matansu lallai yana daga cikin haƙƙi annabi ya ce fa'ti kulladhi haqqin haqqahu ka bawa duk wani mai haƙƙi haƙƙin sa inji annabi duk wani wanda yake da haƙƙi a bashi haƙƙin sa kada a tauye wani haƙƙin shi wa inna li nafsika alayka haqqan ranka yana da haƙƙi a kanka makocinka yana da haƙƙi a kanka ƴaƴanka suna da haƙƙi a kanka iyalinka suna da haƙƙi a kanka abokananka suna da haƙƙi a kanka kaza suna da haƙƙi a kanka fa'ti kulli haqqin haqqahu kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙin sa nazzilun nasa manazilahum annabi ya ce ku sauke mutane kowa a ajiye shi inda Allah ya ajiye shi masaukin sa da haka yana da kyau a kula akwai wata matsala da nake so zamu tattauna ta yanzu a saurara da yawa daga cikin mazaje yana da sifar mukhallid sai ya auro matarsa sai ya hada ta da mahaifiyarsa ya dora wa matarsa wata hidima ta musamman na ainihin wato mahaifiyar ya dora mata wata wahala ta dole to ya kamata a sani cewa akwai hidimar gida daban a juya ta kai agaji ku juya ta ta kalli can juya ta kalli can haka au kata da memu da tsara ba janta ba nace ka juya ta yawwa yayi haka an gaishe ka to dan makale ta ta kasan ka da wani ya fitge ta yawwa agaji Allah ku ja yana faruwa mutum ya zo ga matarsa ga mahaifiyarsa a gida sai ya dora wa matarsa wani aiki na musamman na uwarsa hidima ga mahaifiyarsa kinga an miki wani ƙari bayan hidindimunki na gida wala Allah ba mamaki suna unguwa ɗaya ko suna wani guri ya lazumta matarsa ya ce kullum sai ta dafa abinci ta ɗauka ta kai wa uwarsa ta kai mata na rana ta kai masa na rana ta kai mata na dare ta kai mata na safe a zo a samu matsala wata ran bata kai mata ba uwa ta fara zage-zage ko mutum ya lazumta matarsa ya ce ita za ta yi wa uwarsa wanki ta rinka wanke kayan uwarsa ko kuma su halalu na yau da gobe ko kuma misali mutum Allah ya jarabe shi mahaifiyarsa ba ta da lafiya sai ya ce matarsa ita za ta yi jinyanta a gidan nan kashi da fitsarinta a jikinta matarsa ita za ta yi a dole ita za ta daga ita za ta sauke alhali kuma ga hidimarta na gida ga na ƴaƴanta ga kaza ga kaza ga kaza ina so ku fahimci wannan bayanin fa saboda ana samun matsaloli ne a gidaje akan su na farko shine abinda malamai suke cewa inna khidmatal zawjati zan fada da larabcin dan aji inna khidmatal zawjati لوالدي الزوج ليست بواجبة شرعا ولكنها من باب حسن العشرة الزوجية ومن مستلزمات المودة والمحبة التي تحملها لزوجها. فلينتبه الأزواج إلى هذه النقطة وهي الأكثر إشعالا للفتنة وإغار الصدور بين الزوجين. فسر الأبن شيني ما لم يسكت شيء إن وأنا نهدين دمود نهي بياني دمك من تنس دون دبم فدابا ما أنا ميجي يدورا وما تسا هدما تمهي بيسا ko mahaifin shi ya wajabta mata yace yana cikin aikin ki na aure sai kin yi wa iyaye na hidima kaza da kaza. Misali shine malamai suka ce lallai wannan hidima da matar mutum zai lazumta mata tayiwa iyayensa ba wajibi bane, ba dole bane, ba tilas bane. Yana da bambanci da hidimar ka kai karan kanka. Yace wannan hidimar iyayen miji yana cikin dai abubuwan da suke ƙara soyayya da danƙon zumunci tsakanin miji da matarsa da kuma farantawa miji da farantawa uwar miji. Daka yace lallai mazaje masu aure da suke da iyayensu tare da su da matansu su fada kafa su gane ba dolin dole bane matarka sai ta yi hidima wa mahaifiyarka, amma yana cikin kyautatawa. Kyautatawa kuma ba dole bane, sai an ga dama ra'ayi ne, amma yana ƙara soyayya yana ƙara kauna. Mun yi bayani a karatukan baya Allah yakan jarrabu wasu mata da iyayen mazajensu a gida ɗaya ko a anguwa ɗaya. Yana da kyau ku yi wa iyayen mazajenku hidima, yana da kyau ku yi, ba cewa akai haram bane, a'a ku yi. Muna ba wa mace shawara ta yi hidima wa uwar mijinta, ta yi hidima wa uban mijinta. Wani abu ne mai kyau, zai ƙara danƙon soyayya, ya ƙara danƙon ƙauna in zaki iya, ya zama fil maqdur, cikin abin da za a iya. Ba daidai bane a rinka samun jayayya da ke da mijinki akan taimakon uwarsa da hidimar uwarsa, ba daidai bane. Tunda shi din kina masa hidima a dole, to hidimar uwarsa da ta zama dole a kansa, ya nemi alfarmanki da taimakonki. Ai ya kamata ki nuna mai karamci, ki taimake shi wajen kulawa da uwarsa. Amma a babi na adalci mun gaya miki cewa wannan din ba dole bane, ba tilas bane, ma'ana baya cikin sharadi na zaman aure sai mata ta yi hidima da wahalhalu da fadita shi wa uwar miji ko uban miji. Idan ba ku gane ba, baya cikin abin da idan ba ta yi shi ba Allah zai kama ta yi mata azaba. To amma yana cikin abin da zai kawo zaman lafiya, tashi ki in zaki iya, zai kawo kwanciyar hankali, ɗan uwan miji su soki su kaunace ki. Wasu ba su da dabara a cikin ku ko mata, ba su da siyasa, zama da namiji sai da siyasa, an san siyasa ko? Dan siyasa haka yake, yana da siyasa. Ba a zama da mijin yau sai da siyasa. Idan naga cewa sai na bi mahaifiyarka na mata hidima zan samu zaman lafiya da aure na zauna lafiya da kai, wallahi sai in mai da hidimar uwar taka ya zama wajibi a kaina, ni na wajabta kaina, ko da shari'a bata wajabta min ba, amma zan yi wa mahaifiyarka hidima dan in mallake ka, zan yi wa mahaifiyarka hidima dan in mallake danginka, zan yi wa mahaifiyarka hidima dan in mallake ta ita kanta, da nazo na batta ta zo ta zama mun karfan kafa, na tara ƴaƴa a gidanka, mahaifiyarka ta hana ni zaman lafiya da kai, ƴaƴa zagada zagada gandan gandan ga sunan shekaru ka karar da ni gaba daya, yanzu ina da ciwon kai tsakanina da mahaifiyarka, ai gwanda in sauke kaina in bita kawai. To wannan shine siyasar zamantakewa. Akwai wata mata baiwa Allah, na sha buga misali da ita a karatu, ɗalibar mu ce take ban labari irin wannan matsaloli suna ta faruwa, tace mallam da naga tsohon nan zata tayar min da hankali, ni kuma ina son mijina, naga lalle za a raba ni da shi, ga ƴaƴa ya tara mun in na fita na bar gidan nan ina za ni, tace kawai mallam sai na mai da fadan ya zama wasa, tace wallahi mallam duk inda sace ya kai karshe sai na je in duguna in gaishe ta in ce hajiya yaya jiki yaya al'amura ba ni kayan ki na wanki, ta shiga ɗakin ba cewa naga kin bata rai kina turbina ni ba cewa ne ki je ki mata wanki ba, labari nake baki kurin ina fada wata sai ta wani haka, ma'ana ni kan ba zan mata wanki ba, ni ba da ke nake ba wallahi, tace mallam da naga fadan zai zama wahala zai zama damuwa an fi karfi na kuma dan ta bai goyi bayana ba, wallahi kayan wankin ta nake tattarawa in je in wanke su tas in goge in kawo kuma in ajiye na yi godiya kuma, tace amma fa mallam ni kuma nawa kayan kuma sai in tara wa dan ta in ce ya kai mun wanki da goga, kai wannan mata ai siyasa ce wallahi wallahi, tace kuma dole ya kai da yazo yana tattara kayan sa zan jibonawa a wanko a goge ni kuma na wanke na uwarsa, tace mallam in ya mana cefane lafiyayyen cefane naman kaji ne wanene wanene, tace wallahi da rabon uwarsa a ciki ko bai ce in kai wa hajiya ba, wallahi zama nake na mata farfesun kaji lafiyayyu tana son naman kaza tsohuwan nan, ce in hada mata naman ta alanga da romo in je in ce hajiya na zo gaishe ki ne, yaya aiki yaya gidan ya kuke lafiya kalau, sai in dan mika mata tsohuwan nan in ta fara kare kashin nan sai ta rinka Allah miki albarka Allah miki albarka Allah zaunar da ku lafiya kyauta Allah kyauta, eh tsohuwa ta sha kaza ai dole ta yi addu'a, siyasa kenan siyasa. Akwai wanda ta ce ita ta gane uwar mijinta mai son tsire ne, tsire ta kuma Allah ya jarabe ta son tsire, ta ce haka take dan tattara abinta ta saya ta aika mata na dumi-dumi, waɗannan tsofaffin har sai da naman tsire. To kin ga wannan malama ba dole bane a kanta, amma ta gane rashin yin zai ja mata matsala. To amma ina magana ne ga mazajen da suke wajabtawa matansu wani aikin da Allah bai wajabta musu ba, shine abinda malamai suka ce wannan abun a zo ana samun conflict, rashin natsuwa, rashin daidaituwa, sabani tsakanin miji da matarsa dangane da hidimar mahaifiyarsa ko mahaifinsa. Akwai wadda wadda ta yi rashin hankali ita kuma da mijin ya mata magana akan baban shi ba lafiya, bata kai masa abincin karyawa ba kaza kaza, da ta tashi sai ta faɗi bakar magana, ni dan me za a zo a kama mu na kato a zo a san ni ne zan ta masa wahala, a'a baki dauko gaskiya ba, yanzu uban mijin naki ne zaki ce wani kato, kuma hidimar uban miji shine zaki ce wahala, to ba shine sababin samun mijin ma har kika samu kika aure shi ba, a'a koda abun ya miki yawa an tsananta ki yi siyasa da dabara ki nemi a sauƙaƙa miki. Akwai kes inda nazo warwarewa aka kawo min, tace mallam ga ƴaƴan shi ga ƴaƴan marayu ga hidimar kansa, kuma mallam ba ni da hutu a gidan nan, ana cikin wannan kuma waye ya ɗauko mahaifiyarsa ga ta ba ta da lafiya, wani zan kula da ita, tace dan Allah ka yi haƙuri ka nemo 'yar aiki ta kula da mahaifiyarka, ba wai dan ba na son mahaifiyarka ba, tace zaka ga laifi na aikin zai mun yawa ba zan iya in kula da tumbudin yaro kashin yaro ga yaran marayu ga shirin yara za su je makaranta ga kai kanka in ka zo kana da korafi in bai abinci da wuri ba kai ta fada ka ta fadin maganganu gashi ni ina bukata in kula da jikina na gyara jikina in maka hidima in baka lokaci ga jego gashi kuma ka dauko min mahaifiyarka ka kawo min yanzu ka ce ni zan ta mata wannan tace wallahi ba kai min adalci ba kai hakuri ba wai dan ba na son mahaifiyarka ba amma ka dauki yar aiki tunda kana da hali ka dauko yar aiki ni zan sa ido akan ta wallahi wannan mata abinda ta faɗa daidai ne kuma ya kamata a yi mata adalci wallahi wata matar wallahi idan kin ga wahalar da take a gidanta wallahi zaki ce mata kai wannan da ta ma dakatar da haihuwa wahala ba hutu ba wani alamar ni'ima a tattare da ita dan haske da dan kiba dan mulmul da za a yi na mata a gida da ci da sha wallahi babu fuskar ta ba rahama saboda bala'in wahala kuma hidimar yaran nan da kike gani wallahi abun karyawa kade ne yara ya ishe ka tashi hankali ni dai ba mace bane amma wallahi ina gani yadda mata suke wahala da safi din ne yara za su je makaranta yara biyar shida yara kaza ga yaran yanzu ɗan nazarin nan fitina a wajen su wai kowane yaro wai sai an dafa an zuba mai a lunch box ɗinsa a jera maka ɗan robobi wani sai ka hada mai da shayi wani sai ka soya mai kwai wani sai ka hada mai da taliya sai ka yi mai dankali sai ka yi masa kaza ga shegin cin kayan miya a wajen su kenan dan Allah mace ina za ta saka kanta ayi wannan wanka za ka ga mace tun karfe tun asuba dan zikirin da ake da karatun Qur'ani na asuba wallahi ba ta iya yi daga nan za ta shiga kitchen ta dora abinci ta dora ruwan wanka tana ta fada da yara manyan ku zo ku yi wanka wallahi sai na zane ka ba za ku zo ku yi wanka ba ko to shikenan za ku makara hakan ne za su yi ta ji ba za su yi ba ta zo ta je da yan karana yan miri-miri wani kuma lokacin tashin nasu ta makarantar da gangedi ake kawo shi ban daki wallahi wahala mata suna wahala kana yi wa yaro wanka yana gangedi ba wani kuma ya shirga uban kashi haka zaka zo da wankin kashi zaka ji ko da kula da kitchen ko da dora musu abinci ko wani abu kuma ba yar aiki kai dai kake yi ga mai gidan can kuma wai har yanzu dumame na ba a gama mun ba haba da Allah kai kuwa wai har yanzu ba a gama mun abin karyawa na ba ni da wuri fa zan fita ba ruwansa da wai kina shirya yara su tafi primary shi kawai karfe 7 zai fita zai tafiya ko zai tafi office karfe 7 da haka yana so ya ga abincinsa kayan shayinsa wane ne dinsa an masa to yau ina wannan matar za ta sa kanta Allah muku albarka ku ce amin
amin
ina tausaya muku wallahi Allah ya ba ku wadata da rufin asiri da zaki dauki yar aiki biyar a gidanki
amin
kuma mai gidan ya biya
amin
ko ba ku so
ai
kyan mace a taimake ta a rage mata wahala ga hidimar yaya ga hidimar baki ga jego wata mace aka ce maganar baccin rana tace wu ai rabo na da nayi baccin rana tun ina amarya tace na gama baccin rana na cire har abada sai idan in na daina haihuwa na tsufa yara sun girma an yi aure sun tafi to nan kan nayi baccin rana tace baccin rana ai sai dai ga ana yi tace ni duk inda asubahi tayi na gama bacci na kuma sai dai dare wani lokacin sai goma take dora kafada ta a ƙasa yanzu waɗannan mutanen bai kamata a taimaka musu ba yanzu dan Allah maza bai kamata a kula da haƙƙinsu ba amma mazaje muna da wani irin hali hadda ni din nan da nake muku magana aini ma namiji ne karancin godiya wallahi ko da yake ni dai ina dan gungode musu gaskiya daidai gwargwado amma halin mu wallahi wani lokacin sai kai wa mace wani abu sai kaga bai kamata kai mata ba wallahi mu kawai namiji in yazo kawai shi bukatarsa ita ce a gaba baya tunanin a'a matan nan tana da yara in yazo neman abincinsa to lalle a lokacin cin abincinsa dole sai ya ci idan yazo neman kaza dinsa dole bukatarsa sai ya biya ta ba ruwan sa tana da goyo, ba ruwan sa kala. Ai na taba yin wani yaro mai shagen kuka, yaron nan Allah masa albarka, amma yanzu ya girma akwai karatun Qur'ani, amma fa ya azabtar da mu wallahi. Wallahi haka uwan nan zata tashi in ga miki da dare karfe 2 yaron nan kya kya kya. Ni dai sai dai in juya in ce ka Allah sawai. Aje a dawo, aje a dawo, ana ta riki 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 riki, yaro ya ki bacci idan sabiu kamar gujiya ga miki. Wani lokacin sai dai a kunna wuta ya zauna yana wasa, kuma uwarsa tana gadin sa a dole. In abu ya gagara sai ka tashi ka kama sallan dare na dole, wallahi yaro ne yasa ka tashi kai ba don Allah ba. To yanzu wannan matar da ta kwana bata yi bacci ba, yaron nan bai fara yin bacci ba sai karfe 4 saura kwata ta samu ta dan sa kafadarta, sai miji kuma sai zo karfe 5 ya kama zagin ta aikin banza, har yanzu biki tashi ba, gashi yara za su tafi makaranta, ni abincin karyawa na haba dan Allah. Sai ka shiga kitchen din kai ka dan fara dorawa, ka tafasa ruwa, ka kira yara ka fara musu wanka. Duk da kuma kuna da matsala, ba kwa koya mana wankan yaro, ba kwa koya mana, ya kamata ku rinka koya wa mazajen ku wankan yaro. Ka batta ta huta, amma haka ba uzuri, haka za a tashi mace tana cikin wannan yanayi. Allah ya rufa asiri. Yau dai ina muku murna karatun nan gaba ɗaya ko aka yi wa hidima wallahi gaba ɗaya yau kam. Allah ya mana afuwa. Ku yi hakuri, ina da lecture yanzu nan a GSU Gombe State University, ana can ana ta jira na, zan dakata anan birki zan taka cut in tsaya da handbrake. Insha Allah sauran ƙarin bayani sai gobe Litinin, insha Allah za mu ci gaba da dorawa. Allah ya sa mu dace, Allah ya muku albarka. Waɗanda suka makara kuma ga can suna zuwa, ku ce musu su koma. Yau an tashi a karatu yau, karfe 9 an tashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.